بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما سوء البركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا دا الله غوديا تا مسمى مرة نتلسوة kuma maras adadi wanda ya hada waɗannan kusakuna mu a wannan dare kamar yadda aka ambata daren Alhamis 18 ga watan Jumada al-Akhira daidai da 18 ga watan 12 shekarar Bature a wannan masallaci na bayan MTD a nan cikin garin Shagamu a jihar Ogun kenan a nan tarayyar Najeriya. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya hada mu a cikin aljanna baki daya. Babu shakka wannan tattaunawa da malam ya mana akwai abubuwa na darussa da izina da ya kamata dukkanmu mu dauka kuma mu yi kokari iyayen mu wajen magamun aiki da su a ainihin wato rayuwarmu na yau da kullum. Ba dan komai ba, saboda ma jaza alal mithli fa jaizun alal mumathal. Abinda ya faru ga wani to mai sauki ne ya faru gare ka kai ma. Tunda muka ji ga wani bawa daga cikin bayin Allah, manzon Allah ne da kanshi ya rinka yi wa sahabbansa wasiya a kansa cewa ku neme shi, kuma in kun haɗu da shi ku ce ya roƙa muku gafara saboda falalan shi da matsayin shi a wajen Allah. To kai ma tana iya yiwuwa Allah ya bayyana wani matsayi naka saboda wani nagarta ko kyawun hali ko kuma wani aiki da kai wanda za a ɗauke shi a bakin ba komai ba. Da haka akwai darasi babu ko kwanto kamar yadda muka ji malam ya karanto mana, Allah ya bamu ikon amfanuwa da su. A ni tsokaci da zan yi kwaya uku ne rak saboda da abubuwan da malam ya riga ya faɗi sun ishe mu abin guziri zuwa gida, sannan kuma saboda kada mu manta bayanan to babu buƙatar insha Allah in fararo abubuwa masu yawa. Abu na farko, yau ne zan bada wata amsa da an dade ana tambaya musamman tun kusan shekaru sama da 15 baya da Allah madaukakin sarki ya azurta ni da yata ta fari wanda na sa mata suna Uwaisa, da wannan ne ma ake min alkunya da Abu Uwaisa. To lokacin mutane da yawa suka fara jin wannan suna suka yi ta tambaya wannan suna daga ina, to ga daga inda sunan ya fito daga tarihin wannan bawan Allah Uwais al-Qarni kamar yadda muka ji. Babu shakka yana daga cikin waɗanda Allah ya sa an koyar da mu kissansa da matsayinsa tun da dadewa. To nayi sha'awar wannan suna da Allah ya bani a arzikin kiyama ce, sai nayi ta'anisin sunan daga Uwais sai na samu Uwaisa. To ina jin na amsa kenan yau ko? To kuma Allah cikin rahamansa kamar watanni uku da suka gabata shi ma an ƙara mini haihuwa ɗa namiji wanda shi ma kuma ya ɗauki sunan Uwais. So akwai waɗanda da can idan suka zo kira na sai su ce Abu Uwais. To yanzu da Uwais din da Uwaisa duk wanda ka faɗi ni daidai ne. Allah ya saka da alkhairi. Babu shakka daga cikin wannan hadisi mun dauki darasi wadda malam ya fara bayyana mana na muhimmancin wato zaben mutanen arziki, mutanen kirki da kuma yin mu'amala da su. Ku rubu kamar yadda muka ji Umar dan Khattab kowa ya san irin matsayin shi a musulunci. Shi ne wanda za ka iya cewa na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daga Abubakar sai shi. Shi yasa ko da yaushe idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je wani waje, sai ka ji manzon Allah ya nemi da shi da Abubakar da su suke zuwa. Idan manzon Allah ya dawo wani waje, sai ka ji manzon Allah ya dawo da shi da Abubakar da Umar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda ya yi surukuntaka da su a cikin ainihin wato sahabban shi, musamman Khulafa'ur Rashidin. Ya auri ƴaƴansu, ya auri ɗiyar Abubakar, ya auri ɗiyar Umar, sannan su ne suka zama khalifofin shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga Abubakarin sai Umar. Amma duk wannan falalakai ta kai ga manzon Allah fa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajen bayyana matsayin Umar. Yace idan Umar ya biyo wani kwararo, sai shedan da jahilci ko rashin sani ya biyo ɗaya hanyar, yana gamuwa da Umar sai ya juya guje. Da haka Umar da shedan ba su taɓa clear akan hanya ɗaya ba saboda matsayinsa. Amma yau gashi shi ne saboda san cin arzikin maganar da manzon Allah ya gaya mishi. Annabi ya ce ya nemi wani bawa wanda a falala bai kai shi falala ba. dan bai samu irin wannan matsayi na sahabbantaka ba. Umar yana daga cikin sahabbai 10 da Annabi ya lissafa su, wata rana yace yan aljanna ne. Amma duk da haka Umar kuji ya samu matsayi wanda zaka iya cewa mutum ya kure shine shugaban duniya ne fa, ba shugaban kasa ɗaya ba. Al'umman musulman duniya wannan lokacin suna karkashin mulkin shi ne, amma duk da haka ya rinka cijiya cikin talakawan shi yana cewa ina labarin wani da ya ji mutanen da suka zo daga yankin shi har Allah ya sa suka haɗu. Ashe wannan ya nuna duk yadda kake jin kana da wani daraja ko matsayi ko ilimi ko malanta ko ainihin wato sarauta, to ka girmama waɗanda Allah ya ajiya karkashin ka. Akwai dubbai waɗanda Allah ya zaɓe su ta wasu hanyoyin fiye da yadda kai kake tunanin ka samu matsayi, to wala Allah albarkacinsu sai ka samu gafaran a wajen Allah. Kaga Umar inda za a ce mutum ya sakankance ya samu garanti ne, ya riga ya samu, dan manzo Allah ya ce dan aljanna ne shi. To amma duk da haka yana neman wani talakan shi ya nema mishi gafara, to kaga wannan zai sa ka sauke girman kai wanda zaka rinka tunanin kai kafuwa ne ko kafusuwa ne. Wannan kuma girman kai yana daga cikin abin da ke sababin shigan mutum wuta. Allah ka tsare mu. Allah madaukakin sarki da kanshi yake cewa al-kibru rijai, girman kai tamkar kamar kace farjalle ne ko mayafi. Allah yace ni kadai nake yafawa kaina, da haka duk wanda yace zai yaye wannan mayafin ya sawa kanshi zai halaka kanshi. Da haka jama'a mu yi tawazu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Muslim yace Allah yayi mun wasiya cewa ku rankwafa kawunan ku ga Allah, man tawaba lillahi rafa'ahu Allah. Wannan shine abu na farko. Sannan na biyu, duk inda kaga wani sifa na nagarta ka tare da mutum, to kai kokari kaga shi kake mu'amala da shi ba dan komai ba, saboda zama da mutanen arziki akwai alkhairi a ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misalin zama da mutanen arziki da zama da mutanen banza. Yace misalin ne zama da mutanen kirki kamar misalin mai kusantan mai siyar da turare ne. Duk sanda ka zauna da mai turare, to ko ba komai kai ma zai goga maka turare ka tashi da kanshi. Kai in ma bai goga maka ba, a daidai lokacin da kuke zaunan nan zaka ji wani wari ne abinda zaka rinka sunsuna kanshi har ku ragu. To haka in dai ka zauna da mutumin kirki, to babu wani makirci ko wani sharri da zai same ka in ba alkhairin da yake tattare da shi ba, saboda zai tuna maka Allah. In kai wani abu wanda bai kamata ba zai ja hankalinka, zai yi maka nasiha, zai nuna maka kuma kauna saboda Allah. Wannan amfanin zama da mutanen kirki kenan. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yakhlunukum khabala, kada ku rinka daukan waɗanda ba irinku ba a matsayin abokan gani gashi ne, wanda idan da za a ganshi a gan ma'ana a ganka tare da shi kowa zai yi maka fatan alkhairi cewa wannan babu matsala. Amma mafiya yawan wasu waɗanda ake ganin su tare da shi, to wasu ma su suke jawo musu matsala, saboda an san ba shi da nagarta, ba shi da kirki, da haka duk wani aikin barna da yaje yayo sai a zargi cewa wane da shi akai. To wannan kaga yana daga cikin abin da zamu fa'idanta na cewa lallai mu kasance muna tare da mutanen kwarai. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ku rinka kasancewa da mutane na gari. Allah ubangiji ya sa mu dace. Na biyu, babu shakka a cikin wannan hadisi mun ji falalan biyayya ga iyaye, musamman uwa. Jama'a, uwa a musulunci ba wasa ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya tambaye shi wata rana yace ya ma'aikin Allah, duk duniya waye fi cancanta in kyautata wato zamana ko alaka na da shi? Kai tsaye manzon Allah ne ya buɗe baki ba shi amsa yace mahaifiyarka. Da ya ji wannan jawabin sai yace to bayan ita wane ne zai biyo ta wajen wato girman in kyautata alaka na da ita ko da shi? Manzon Allah ya ƙara cewa mahaifiyarka. Yace na faji ya manzon Allah. Daga nan sewa manzon Allah ya kuma cewa mahaifiyarka. Sai da aka sauke wa mahaifiya wato wannan daraja sai uku, sannan a karo na hudu sai Annabi yace summa abuka, yanzu kai wa babanka ba laifi. Amma ita wannan da cijiwa ita ce a karan farko. Yau ya alaka mu tsakaninmu da uwayenmu? Jama'a, wasu da dama sun samu matsala da uwayensu tun kafin su rabu, wannan babu yadda rayuwar shi za ta inganta. shine misalin da kuka ji malamin buga mana cewa duk wanda ya samu matsala da uwa tun daga nan duniya Allah yake nuna mishi. Shi yasa idan Allah ya sa kana da mahaifiya to kana da gatan da wanda bai da ita bai samu irin wannan gatan ba. Da haka ka kusance ta, ka kyautata mata, kai duk abin da zaka yi ka samu albarkanta domin aljannan ka yana karkashin tafin kafarta. Kaga idan ta kage shi shikenan kayi asara. Allah ya kyauta. Kun ji wannan uwais din ba fa iya kyautatawa mahaifiya shine abin da Allah yake son bawaye a duniyan nan ba. Amma da manzo Allah ya tashi fadin dalilin da ya sa yace sahabbai su neme shi kuma in suka hadu da shi su ce ya roka musu gafara sai yace saboda yana da wata uwa da yake mata biyayya. Anan bai ce saboda yana sallah a jami'i ba. Bai ce saboda yana da yawan azumi ba. Bai ce alaramma ne shi mahaddacin Alkur'ani ba. Duk waɗannan sauran ayyuka na gari din da Annabi bai faɗa ba. Da haka kakka ruku cewa ainihin mutumin kirki ne, ainihin ina sallah amma mahaifiyarka ka banzata da ita, ka tozata da ita. To aljannan ka yana ainihin wato da wahala ka samu. Allah ka tsare. Uwaye ƴan uwa masu albarka matsayin su abu ne wanda yake sananne ga kowa. Shi yasa idan mutum komai ainihin wato matsalar da yake samu a rayuwa wallahi yana iya samun mafita a wajen mahaifiyar shi. Shi yasa hadisin wancan Jureji zai tabbatar mana da wannan. Jureji bawan Allah ne, mutumin kirki ne, bautan Allah, amma da ya samu matsala sakamakon rashin amsa kiran na uwa da ta yi mishi sai da ya ga haka tun a duniya. Addu'a kawai ta yi irin wanda zaka ce mai sauki din nan, ta ce ni ɗana nake kiran shi yake amsawa, to Allah ka jarabce shi da karuwa. Shikenan ta juya ta tafi. Iya abin da ta yi fa kenan ba. Bata kira malamai suka sauke Qur'ani aka dafa gurasa ko masa, a'a Allah ka jarabce shi tunda na kira shi bai amsa ba. Wallahi ko sai da Allah ya jarabce shi. Amma abin tambaya a lokacin Jureji ne yake yi jama'a? Karka yake bugawa? Kwalle yake yi? Yana game ne? Sallah fa yake yi? Sallah wa ake yi wa? Amma duk da haka Allah ya karba addu'anta. Ina ga dan da yanzu yana wajen wani shashanci ne zai saba wa mahaifiyar shi, a haka za ta yi amfani da zafin zuciya ta gaggaya mishi kalmomi munana, kuna ganin zai kare lafiya? Da haka ta inda aka haifa ta nan za a sauka. Duk wanda ya san akwai matsala tsakanin shi da mahaifiyar shi wallahi ya koma yanzu din nan da daddaren nan ba sai gari ya waye ba, su warware. Shi yasa Jureju a lokacin da matsalar ta faru menene abu na farko da ya ce a yi mishi? Ya ce a nemo mishi uwar shi, a je a kirawo ta tana zuwa. Ya ce na san daga inda matsalar ta zo kuma daga nan za a warware da izinin Allah. Sai kika yi addu'a na shiga matsalar, ki ƙara yin addu'a Allah ya fishe ni. Nan take ta kuma yin addu'a ta ce Allah ka fishe shi, shikenan. A nan take sai da wani takan shi ya bayyana. Da haka ƴan uwa masu albarka, uwayenmu ba ainihin wato wasa ba ne, mu daina ɗauka al'amarinsu za su sauki. Abu na ƙarshe ƴan uwa masu albarka shine kun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake baiwa kowa matsayin shi. Tun cikin sahabbai shi dama haka yake nunawa, yana baiwa kowa matsayin da ya cancance shi, wanda kowa kuma ana bayyana shi ne gwargwadon wato abin da Allah ya bashi na baiwa. To ma'anar wannan shine idan ka yarda da baiwan da Allah ya ba wani, to kai ba faduwa ne gare ka ba. Wani gani yake idan ya sallama wa baiwan da Allah ya yi wa wani, to kaman shi ya cutu. To wannan yake sa wa mutane cutar hasada. Ka ce saboda me wani zai samu matsayi kaza, to saboda me ba zai samu ba. Rayuwanka ba hannun shi take ba, kamar yadda taka ba a shi a hannun shi. Ma atani Allahu khairun mimma ata, kowa ya dubi falalan da Allah ya mishi. Kuma saboda Allah madaukakin sarki ya nuna adalci tsakanin bayi, sai zan kowa akwai gwargwadon abin da ya bashi na falala. Ba wanda aka tattara falala baki ɗaya aka bashi shi kadai aka hana sauran, babu. Da haka a daidai lokacin da kai kake da falala iri kaza, wani kuma yana da iri kaza, to sai a gamsu da na juna, sai kuma a yi wa kowa fatan alkhairi a kai. Amma matsalar da shedan ya ci nasara da mafiya yawan mutanenmu shine wai wani bai yadda a ce wani ya samu wani matsayi ba. Dan me zai zama malami, ni ma ina malami? Dan me zai samu arziki, a inda nazo ni ma nake samun arziki dan ne zai iya sana'a kaza bayan ni na fara yin wannan sana'a to wannan yana halaka mutane jama'a shi ake cewa hasada kuma duk wanda yake hasada jama'a ya tuna fa da Allah yake yi dan waye ba wannan bai wanda yake mashi fada akai Allah kaga da Allah yake yi kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hasada na cin aikin bayi kamar yadda wuta ke cin busasshen ayyu wato karmani ana kestawa zaka ga far ya cinye to haka hasada ke cin kyawawan ayyukan mutane zaka yi uwa masu albarka mu cire hasada a zakatanmu kuma wallahi duk sanda mutum ya cire wannan cuta ta hasada a zuciyar shi ko daga lokacin ya zauna lafiya ba shi ba tashin hankali ba shi ba hawan jini ba shi ba ainihin wato ciwon kai ba shi ba ganin wani ya ji damuwa ko bakin ciki duk abinda Allah ya kaddara naka ne ba wanda ya isa ya hana ka abinda manzo Allah ya ga wa Abdullahi dan Abbas kenan yace ya gulam ihfazillaha yahfazuk ka kiyaye Allah Allah zai kare zai kiyaye ka daga ƙarshe yace da mutanen duniya baki daya kaf za su hadu ala an yadhurruka bi shay'in akan su cutar da kai yace wallahi ba za su iya cutar da kai ba sai abinda Allah ya kaddara da mutanen duniya kaf manzo Allah yace tun daga na farko har na ƙarshe mutanen su da aljanin su mazan su da matan su za su hadu akan suna son su amfanar da kai suce suna son ka samu wani matsayi suce suna son ka ci wani jarabawa manzo Allah yace wallahi Allah bai kaddara ba ba abinda za su iya tsinana maka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf an riga an dauke alqalumma na ainihin wato rubuce-rubucen kaddara da haka duk abinda Allah ya kaddara naka ne naka ne ba zai kurce maka ba kamar yadda duk abinda Allah ya kaddara ba naka bane duk yadda kai wahala ba za ka taba samun shi ba da haka wannan zai sa mu kwantar da hankalin mu yan uwa masu albarka idan muka tattara waɗannan baki ɗaya kuma kam to su za su ƙara inganta imanin mu da Allah idan kuka duba waɗannan abubuwan tsakanin dokokin Allah ne da kuma sakankancewa al'amuran Allah to wannan shi ake cewa imani nagartacce din amma daga sanda mutum ya daura imanin shi akan halittu to ya hallaka ka nuna Allah bai iya ba sai wayanka sai wane zai yi maka ko sai karfin ka kaza zai samar maka to shikenan imani ya warware a zuciyanka kenan mutum ya samu matsala a duniyar shi da kuma lahirar shi Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu yan uwa masu albarka kamar yadda nace mallam ya riga ya mana wa'azi ayi hakuri dan ƙara maimaita abubuwan domin ya ƙara shiga cikin kwakwalen mu ne muna roƙon Allah ya sa mu cika da kyau da imani assalamu alaikum wa rahmatullah